Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 28 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labarin duniya kashi na farko, za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yunkuro wajen saka idanu akan iyakokin kasar kan matsalolin da ke faruwa na safarar miyagun kwayoyi. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumal. A jiya Litinin ne Rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiya birnin Kremenchuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani. Zelensky ya ce fiye da fararen hula 1,000 ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar ta kama da wuta. Rahotannin farko sun ce an kashe mutane 2 tare da jikkata 20. Shugaban Ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin. Yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Kyiv ba ta da haɗari ga sojojin Rasha, babu wani kayan sojoji a gurin. Ya ce masu siya a kasuwar suna ƙoƙari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum, wadda ke fusatar da Rashawa sosai. Shekaru da yawa batu mai cike da cece-kuce na 'yancin zubar da ciki na tsindin Amurkawa daga ɓangarorin jam'iyyu biyu su fita su yi zaɓe. Hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanki a makon da ya gabata na soke hukuncin shari'a 1973 da ya baiwa mata damar zubar da ciki na iya yin tasiri mai ma'ana kan zaɓukan tsakiyar wa'adi na 'yan majalisu da ke tafi. Lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi yunkurin ci gaba da riƙe madafin ikonsu a majalisar dokokin Amurka da dattijai, zaɓen tsakiyar wa'adi a al'adance baya haifar da fitowar masu jefa ƙuri'a daidai da na zaɓen shugaban ƙasa. Sai dai ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta baya-bayan nan na nuni da soke dokar da aka shafa kusan shekaru 50 ana amfani da ita na iya zaburar da masu kaɗa ƙuri'a su fita zaɓe. A cikin 'yan sa'o'i bayan yanke shawarar mayar da batun halatta zubar da ciki zuwa matakin jihohi, 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrat sun yi gargaɗin cewa wannan shi ne mafarin yaƙi da 'yancin haihuwa. Idan muka leƙa Najeriya kuwa, yayin da rundunar sojin ƙasar cece za ta duba tana don kunnin tsarin mulki game da tsarin mallakar bindiga ga farar hula, gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalli ya bayyana dalilin ɗaukar matakin baiwa al'ummar jiharsa damar karɓar lasisin riƙe makami don su ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum. A tattaunawar da suka yi da wakilarmu Halima Abdurra'uf.
Ai, mu za mu yi abin ne a ilmanci, shi yasa muka kawo wannan rundunar da mun kai ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaugawa. Ko muka ce kowane gari Emirate kenan masarauta za a ɗauki mutum 500, mutanen 500 akwai form da za a ba su wanda har sarkin gari da kowa ce sun sa hannu sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane ne, ko ba su da wani rakon na kriminalci ko wata illa gare su, za su sa hannu sun yadda da su in wani abu ya faru shi wannan wanda ya sa hannu to shi za a kama ba. Saboda haka dole a zo Zamfara a yi musu training mutane, in dai da gaske ana son yakin ya kare, sai idan su da masu magana ba su son yakin ya kare. Idan yau Allah ya ba da sa'a aka ci karhin ta'addanci za a Zamfara, to ina tabbatar miki an ci karhin ta'addanci da ake yi a arewacin Najeriya. Me yasa ake sake, me yasa ake wasa, me yasa ake son ga kawo mutanen da za su kawo ƙarshe wannan matsala a jihar Zamfara? Idan Maiduguri abu ya sauki, a ɗauko motocin Maiduguri a kawo Zamfara. Yanzu ina tabbatar miki Zamfara babu da tankar yaki ko ɗaya, sannan a to a ce ana yaki kai ina sha kamata mu faɗa maka kamu gaskiya. Zan yi fighting to the end of my blood saboda tabbatar da tsaro ga al'umma ta. Dole ne.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta yunkuro don sa idanu a kan iyakokin ƙasar kan matsalolin da ke faruwa musamman tsakanin Najeriya da Nijar, Chadi da kuma Kamaru da suka yi iyaka da jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabi.
Yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi yunkuri wajen sa ido akan iyakokin Najeriya dangane da irin matsalolin da ke faruwa akan iyakoki musamman ma tsakanin Najeriya da Niger da kuma kasar Kamaru. Jihar Borno dai ita ce kadai jihar da ke makwabta da kasashen nan na Afirka guda uku wanda akan iya shiga a fita ba tare da passport ba, wanda ya kasance babban kalubale a tarayyar Najeriya da akan iya shiga ko fita da duk wani abin da aka ga dama. Shugaban hukumar hana shara fito shi da bijagun kwayoyi Janar Buwa Marwa mai ritaya, wannan shugaban hukumar na jihar Borno Mr. Joseph Icha ya so mani da bayyana irin matsalolin da suke fuskanta kamar haka.
Last year 1,306 offenders were arrested and 1,385 of them
ya ce a shekarun da ya gabata an kama masu ta'ammali da miyagun kwayoyi 12,306 an kuma daure 1,385.
From January to May this year we arrested 5,341.
Daga watan Janairu zuwa watan Mayu wannan shekara kuwa mun kame 5,341 a duk faɗin ƙasar nan an kuma daure mutane 984.
During these 5 months we have seized 157.339 kilograms of drugs.
Wannan watanni biyar ne dai mun kama miyagun kwayoyi 154,667 da 3.39 na miyagun kwayoyi, sannan muka lalata gonaki hektar 276 a wasu dazuzzuka daga cikin kasar. Na kuma tambayi Mr. Joseph Icha game da karuwar shigowar kwayoyi akan iyakar Najeriya, ga dai abin da ke cewa
duk wuraren da kwayoyi suke shiga na border kasashen dake Borno state muna da yara yanzu da zamu tura, duk muna da mutane da za su tsaya a wajen suna duddubawa suna hana shigowa da mugayen kwayoyin nan.
Ganin cewa akwai kuma kukan da ake yi kamar mata sun karu cikin sha da wannan kwayoyi a wannan jiha.
Eh, gaskiya mata sun karu, kuma yanzu shi yasa ya turo mana mata da yawa da muke aiki da su yanzu, so suna taimaka mana sake duba mata masu shan kwayoyi. Da bamu da mata da yawa, so abin ya sa mana matsala wajen duba mata masu shaye-shaye, amma yanzu da muke da officers mata so abin zai ragu. To matan auren da suke sha kasan ba za mu iya zuwa mu shiga gidan mutum mai aure mu ce za mu kama matan shi ba.
Shi ko Alhaji Muhammad Bomai cewa yayi
masu faso kawurin kawon miyagun kwayoyi a cikin kasan mu Najeriya, sannan ma kuma da wanda ake amfani da su ta kafafin wayannan bodoji da kafa da nan Niger, Chad da Cameroon din da ake fitar da kayan maye daga nan har zuwa Central Africa har ma daga nan zuwa Europe kaya yana tafiya. To lalle ne NDL suna kokari.
Shi ko Malam Adam Jidda cewa yayi
su shugabanni suke saka yaran suke yin wannan shaye-shaye wajen ba su kuɗi wani mutum ke naira 10,000 zuwa 150,000 zai shiga wani hali sai bi abokane da ba na gari ba sai fa shaye-shaye. To gaskiya wannan ba daidai bane.
Kitima Comrade Lucy Yunana na daya daga cikin wanda suka ba iyaye mata shawara kamar haka.
Ina son ba da wannan example kamar mai shan wiwi, wanda yake shan wiwi ka san tuwon da kai yau ni da kai zamu ci, mai shan wiwi tuwon ma zai ishe shi ba, domin wiwi din yana buɗa masa ciki ya samu cin tuwo sosai. To ke kina da dama yaron ki yana tashiwa kin san yana adadin cin tuwon shi, kin zo kin ga ya fara canjawa cin abincin har ya fi na mutane 4-5, ya kamata fara tunani menene ne dana ya shiga.
Shan miyagun kwayoyi dai na ɗaya daga cikin abin da ke tarwatsa rayuwar al'umma, da hakan zai iya sa su aikata kowane ta'addanci. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3:08 na dare. Yanzu ga Sarfilu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Amurka ta bayyana damuwar ta jiya Litinin game da takun saka tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa gabanin ziyarar da shugaba Joe Biden zai kai yankin a wata mai zuwa. Mataimakin jakadan Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ya ce, muna sake yin kira ga dukkan bangarorin da su guji dukkan ayyukan da ke kara tayar da zaune tsaye, da kuma yin ƙasa a gwiwa wajen ganin an cimma matsaya tsakanin ƙasashen biyu, kamar ayyukan sasantawa da raguje-raguje da ma tunzura tashin hankali da koran mutane. Richard Mill ya shaidawa taron kwamitin sulhu kan batun matsugunai a Isra'ila. Biden zai ziyarci Isra'ila da yammacin kogin Jordan, sannan ya ci gaba zuwa Saudi daga ranar 13 ga watan Yuli zuwa 16 ga watan Yuli. Fadar White House ta ce shugaban na shirin gana da shugabannin Isra'ila don tattaunawa kan tsaro da ƙara bunƙasa ƙasar ta zama babban yanki. Biden zai kuma ziyarci yammacin kogin Jordan domin gana da jami'an hukumar Falastinu. Mills ya ce a yayin ziyarar, Biden zai ba da sanarwar kwantar da hankula tare da gano hanyoyin inganta daidaiton matakan tsaro da ƴanci da dama ga Isra'ilawa da Falastinawa. Daga ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping za su haɗu a cikin ƴan makonnin nan masu zuwa, amma ba nan da nan bayan taron ji sabon ba, in ji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jack Sullivan a jiya Litinin. A halin da ake ciki kuma, manyan jami'an diplomasiya daga Amurka da China na shirin ganawa a gefen taron G20 na wata mai zuwa a birnin Bali na ƙasar Indonesia, a cewar majiyoyin diplomasiya. Sullivan ya shaida manema labarai cewa akwai buƙatar yin shawarwari cikin gaggawa tsakanin ƙasashen G7 da mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO don tunkara ƙalubalen da ƙasar China ke haifarwa, yayin da ake neman daidaita tsakanin manyan ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen demokaradiyya don tunkara wasu ƙalubalen, musamman tsarin tattalin arzikin ƙasar da tsarin bashi da kuma yadda take bi wajen kare haƙƙin ɗan adam. Shugabannin ƙasashen NATO za su gana a Madrid nan gaba a cikin wannan mako. Jami'ai da marazarta na Amurka na cewa tattauna hanyoyin da jamhuriyar jama'ar China za a ɗauka da muhimmanci sosai, yayin da ake sa ran ƙungiyar tsaro ta NATO a bana za ta ba da tabbaci ga sabon tsarin dabarunta da daftarin aiki mafi muhimmanci na ƙungiyar bayan yarjejeniyar da aka cimma a arewacin Atlantic a shekarar 1949. An amince da yarjejeniya ta ƙarshe a shekarar 2010.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Allah Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci.
Masu saurari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Akwai abubuwa da yawa waɗanda in suka haɗu kwanciyar hankali ba ta samuwa.
Kuna son a tsaye da matsayi da mu tsakaninmu da mu macaya da manoma.
An fara shibka mun shiga hitina. Har akai inda za a ɗebe kaya an shiga hitina.
Su manoma yaran mu ko daidai da haka sun kazo cikin gona sai su buge su kuma ƴan ƙanana sai su buge su.
Muna shibke-shibken mu ba a barin shibka ta tahi sai a canye muna wakan kanye. Akwai mai shibka uku, akwai mai shibka hudu.
Ya an kai fada ga gari kenan, an kai fada ga gari kare mai miji ba kare miji, kuma su ko ɗin kamarayi ne.
Yau shirin zai duba yarjejeniyar zaman lafiya da Fulani makiyaya suka kulla da manoma a gundumar Alela ta yankin masarautar birnin Kwalli a jihar Tawa a can jamhuriyar Nijar. A daka ce mu
fitina barci ta gaba ta fita. Allah wadarar mai tadota da waɗanda suke da jawota, haka nan da waɗanda ka kawota. Allah ka gare mu da tashin ta.
Madalla, masu ware kusan duk shekara fitina na wakana akalla sau biyu a tsakanin makiyaya da manoma a gundumar birnin Kwalli musamman yankin karkarar Alela, lamarin da ke sababa hasarar rayukan mutane da dukiyoyinsu. Dangane da haka ne hukumomin gundumar haɗin gwiwa da wata ƙungiya ta ƙasar Spain da ake wa lakabi da MPDL suka haɗa gangami na masu ruwa da tsaki domin tattaunawa da juna ko a samu mafita. Gangamin ya samu halartar hakimai da wakilan manoma da na Fulani makiyaya, kana da shugabannin matasa da kuma mata, baya ga jami'an ƙungiyar ta MPDL waɗanda su ne suka shirya taron. Yunkurin jin ta bakin ɓangarorin biyu domin samun mafita shine makasudin taron. Kuma gabanin cimma matsaya, wakilinmu Haruna Mamman Bako ya ji ta bakin iyaye mata da suka kasance a wurin.
Shatu Abubakar kace a shirya mu tsakanin manoma da makiyaya, a shirya mu inda yanzu su makiyaya su manoma yaran mu ko daidai da haka sun kazo cikin gona sai su buge su, kuma ƴan ƙanana sai su buge su. Ko jiya ni ma yaro na an buge shi dan karami. Masu iko su shirya mu da su, shiri mu muka so, ba mu son bata da su. Dun da dai tuntun ga gakin ne mu, har ga uwayen mu, har ga ubannin mu, tare da su mun ka tashi.
Abuwa tawa abuwa nan kike a leda.
A makal har makal har tsugugi har tunga, mu a yan jiki guda akwai gurbilla. Sai mu ce musu wani in kun ga iyali namu na kun san mu, kowa san kakan wani, kuma kakin ne mu tare sun ka tashi.
Hajji Arabi Muhammadu kuwa sanya ta Alina abinda da namu buri bisa ga wannan taro da iko ya taimaka mana, mayyamu sun ka taimaka mana, sun kai mana wanga, sun yi mana hanya sharara tunda abinda aka su zama lahiya aka su. In an kai fada ga gari kenan, an kai fada ga gari kare mai miji ba kare miji, kuma su ko ɗin kamarayi ne. Tunda ba mai zaman lahiya kowa miji kana can hukuma, kai ko kana nan kana zaman gwamnati. In kana da in ba karanta nura diya ta hau kanka, in latifa ya nan ba karanta nura diya shidda abine. Mu abinda muka hwata da mu Hillani da Hausawa mu gama guyo mu Allah Ubangiji shirye shi mu zaman lahiya, shi a zaman kasa duka lahiya.
Malam Sa'adu Alela shine shugaban kungiyar manoma ta yankin Alela, ya fayyace dalilan kafa kungiyar tasu, yayin da shi kuma ba faɗa Abubakar shugaban matasan makiyaya na yankin Alela ya bayyana matakan da ya kamata a bi domin kowa ya sami yancinsa.
Abinda a gurin nan namu, muna fatan mu samu zama lafiya cikin karkaranmu. To don haka mun ka hada kungiya ta muryar karkara Alela. Kenan tsakaninmu da makiyaya, mu manoma muna son mu samu zama lafiya. Fitinoni na suna samuwa farkon damana, mu samu muna shibke-shibkenmu. Ba a barin shibka ta tahi sai a canye muna wakan kanye. Akwai mai shibka uku, akwai mai shibka hudu. To nan wannan matsala ta farko kenan. To matsala ta biyu tana can ƙarshe, idan mun ka kai lokacin da za mu ɗiba girbinmu mu girbe abin da Allah ya ba mu, to sai ya zamba hilani ba su barin mu ɗebe shi da fitina da kashe-kashe. To shi ne mun ka ƙirƙiro wannan ƙungiya, muna son wannan kashe-kashe mun gaji da shi. A yi muna takarda ta kowa ya raida yara daga abin da alƙawari an ka ɗauka, kowa ya taka wannan alƙawarin doka ta kama shi.
Komai da lahiya na aka yi ne, kamar yanzu muna son a tsaye da matsayi da mu tsakaninmu da mu macaya da manoma. Tsakaninmu a tsaye da matsayi, kowa a bashi kamar abin da wanda aikin da hika iya tsaro shi tsare wajen shi. Muna son mu macaya a ba mu gabatanmu waɗanda suke suna gwada muna hanyar da take, wanda ya yi kuskure duka bai yi aiki, wanda shi na daidai a gwada mai bai yi ba.
To ana
su Hausawa su ko kama fuska su su ba kama a godina su matsayi, amma muna son ko ina a samu tun guda mu macaya, muna son a samu namu kowa a ja kunne ne a gwada mai ana bidan zaman lahiya. Mu ma manoman na da kiwon da noma duk muna yin shi, wanda ka ga macayi dan kasa duka akwai gonar shi akwai kiwon shi.
Masu ware nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da sarkin birnin Kwanni ke faɗi da kuma kudurorin da aka cimma a wurin wancan taro.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. To sai ka ga an more yanci, wallahi idan ba san yuna, haɗa kai da wuya ka ga ya zauna. Kullum ka gano sabon fitina, jayayya ko neman magana, sai an so juna.
Madalla. Masu ware Malam Jaji Ahmadu da ke zaman shugaban kungiyar MPDL ta kasar Spaniya ya fayyace manyan ayyukan da suka sanya a gaba.
Babban makasudinta shine wanzar da lafiya, ko a ce zaman lafiya. Ba wai rashin yaki ne ba kawai ake zance da zaman lafiya, akwai abubuwa da yawa waɗanda in suka haɗu shi ma kwanciyar hankali ba ta samuwa. Akwai talauci, akwai rashin bin doka, kuzgunama wani yanki ko kocin zarafin wani jinsi ko kuma wani bangare na al'umma. Kenan yau dama ce ta samu gare mu, mu tsaya tsakaninmu da Allah mu faɗi abubuwan da za su tafiyar mu gaba, ba wai wani a ce wanga addalahi wanga addalahi ba.
Sai dai a cewar mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna, fahimtar juna da sulhu shine mafita ga mazauna lardin na Alela.
Tunda Allah ya sa dukan kukungamu, manoma na nan, makiyaya na nan, ya kamata a ce kamin a tashi an samu sulhu da magana tsayayye, ki zama mun fahimci juna kuma mun gane mutuna. Ina son mutane mu gane ma abinda ake ce. Lalle Allah ya yi mu kabilu kashi-kashi, an yi Hausawa, an yi Hillani, an yi Buzaye, amma waɗanga Hillani da an nan tare da mu, nan tare da mu an kai ahika kan mutum Buhillaci wani gari, tare da mu an kai ahi uban mutum Buhillaci an kai ahi ɗane. Kenan kabila abban-ban, amma garin mu guda, kuma kantonkin mu guda, kuma ƙasan mu guda. Kenan bai kamata ba a ce an samu tsakankanin mu mugunya fahimta da za ta kawo matsaloli ko yaushe, domin mu da an fara shibka mun shiga hikima. Har a kai inda za a ɗebe kaya an shiga hikima da maganganu da zarge-zarge da sauransu. Yau dai Allah shi sa za mu fahimci juna, mu kawo ƙarshen wannan magana. Shi san ya an kai magana an ka tsaida, tare da yardar kowa na nan ga waɗanda sun ka zo. Shi san abinda za mu tsaida, wanda ya zama sanadin tada shi, kamar da yardar kowa a samu hukuncin da za a yi mai wanda ya zama wanda an mai son ta da hankitina da tashin haka.
Wakilin Haruna Mamman Bako ya rawaito cewa a ƙarshen taron dai dukkanin ɓangarorin sun amince cewa lallai ne a zartar da tara mai yawa kuma mai tsanani ga makiyayin da ya sanya bisashensa cikin gonakai, kuma dokar ƙasa ta yi aiki sosai a kan wanda ya yi sanadin tada tarzoma ko fitina a tsakanin ɓangarorin biyu. Sannan mahalarta taron sun yarda cewa duk mutumin da ya kashe dabbobin makiyaya ko kuma sakamakon faɗa ya kashe makiyayi ko manomi, kuma ya girbi abin da ya shuka a gaban kuliya. Masu sauraro ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bakwar na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina ta usan kanmu ba ma fatawar ne mal samu.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sule Mumini Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa shugaban ƙasar Niger ya bayyana gamsuwa da ci gaban da aka samu a ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar cikin gida zuwa garuruwansu na asali. Sannan ya yaba da nasarorin da jami'an tsaro ke samu a jihar Difa, yankin da ya yi fama da hare-haren Boko Haram. Jaridar ta ce Muhammad Bazoum ya bayyana hakan ne a yayin rangadin da ya gudanar a ranakun Asabar da Lahadin da suka gabata a jihar ta Difa don duba halin da jama'a ke ciki. Shekara guda bayan kaddamar da ayyukan mai da 'yan gudun hijira garuruwan da suka fito. Jaridar Ayr Info na cewa birnin Agadez ya ɗauki harami domin tarban taron zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa, wanda zai tattara wakilan al'ummomin yankin na Agadez a ranar 30 ga watan nan na Yuni. Jaridar ta ce shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ne zai jagoranci wannan babbar haɗuwa ta haɗin kai, wacce majalisar mashawartan yankin Agadez da hukumomin kula da sha'anin zaman lafiya suka shirya da nufin ƙarfafa danƙon zumunta a tsakanin jama'a. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce majalisar dokokin Niger ta yi na'am da gyaran fuskar da aka yi wa dokokin da suka shata tsarin ayyukan 'yan hamayyar ƙasar, wato statut de l'opposition. Saboda haka daga yanzu doka ta ƙayyade sharuɗan da za a yi la'akari da su wajen fayyace mutumin da ya cancanci riƙe mukamin jagoran 'yan adawa. Jaridar ta ce a ƙarƙashin wannan sabuwar doka za a baiwa madugun 'yan adawa ofishi da ma'aikata da kuɗaɗen gudanar da aikinsa. Wannan wani abu ne da ke nunin ya zama wajibi 'yan adawa su mai da hankali wajen ayyukan gina ƙasa a maimakon dukkan wani cece-kuce marasa amfani. Mu rufe sharhin da jaridar Le Bonhomme, wacce ke cewa 'yan ta'adda sun afkawa wani ofishin 'yan sanda a garin Dasari da ke arewacin jamhuriyar Benin iyaka da Burkina Faso, lamarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu da 'yan bindiga biyu. Jaridar ta ce da misalin karfe 2 na dare ne aka kai wannan hari na bazata, inda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana ɓarin wuta kafin daga bisani maharan su arce sakamakon isowar ɗaukin jami'an tsaro. Kodayake har izuwa lokacin wallafa wannan labari, hukumomin Benin ba su yi bayani ba a game da wannan al'amari. Wata majiyar tsaro ta ce 'yan sandan da ake cewa sun rasu suna nan daram domin jin karar bindigar farko ke da wuya suka buya, haka kuma ba su yarda suka mai da martani ga maharan ba, inji Le Bonhomme. Sule Mumini Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumini Barma. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A jiya Litinin ne Rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremenchuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani. Zelensky ya ce fiye da fararen hula 1,000 ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar ta kama da wuta. Rahotannin farko sun ce an kashe mutane 2 tare da jikkata 20. Shugaban Ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin. Yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Kyiv ba ta da haɗari ga sojojin Rasha. Babu wani kayan sojoji a gurin. Ya ce masu siya a kasuwar suna ƙoƙari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum, wadda ke fusatar da Rashawa sosai.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.